sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 20 ga watan Janairun 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai.
Takaddamar zaben kasar Congo ta daɗa tsanani da safiyar yau dinan Lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar Felix Tshisekedi. Wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya yi wa 'yan demokratayin sassauci kan shigi da fice. Sannan gidan talabijin ɗin gwamnatin Siriya ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin kasar a yau dinan Lahadi aikin 'yan ta'adda ne.
Kanin labaran kenan. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an kaddamar da wata kungiya da za ta taimaka wajen hana sha da kuma wayar da kan jama'a akan jabun magunguna a Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa Bankin Musulunci ya ɗauki nauyin wasu mahimman ayyukan ci gaban al'umma a jamhuriyar Nijar. Muna tafe da rahotanni na kamfe da kuma hira game da Buhari da Atiku. Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Takaddamar zaben kasar Congo ta daɗa tsanani a yau dinnan Lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar Felix Tshisekedi. Ta yi watsi da zargin maguɗi a yayin da shi kuma wanda ya zo na biyu Martin Fayulu ya yi wuf ya ayyana kansa a matsayin abin da ya kira halattaccen shugaba ɗaya tilo. Magoya bayan Fayulu sun yi zargin cewa an yi yarjejeniya da shugaba mai barin gado Joseph Kabila ta yi murɗa zaben don amfanar ɗan takarar ɓangaren adawa bayan da ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya kasa taka rawar gani. Don haka aka bullo da dabara ta biyu. Babu ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ya tabbatar da wannan zargin. To sai dai kotun ta ce Fayulu bai gabatar da hujja mai tabbatar da ikirarin cewa shi ya ci zaben ba, illa kawai kafa hujja da ya yi ba da bayanan da wai aka kwarmato daga hukumar zaben kanta. Fayulu dai ya yi kira ga 'yan Congo da su fito kan tituna su yi zanga-zangar lumana ta nuna rashin amincewarsu da abin da ya kira juyin mulki ta rabewa da kundin tsarin mulki. Yana mai zargin kotun da amincewa da sakamakon ƙarya. A wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ji Asabar ya yi wa 'yan demokratayin sassauci a manufofinsa game da shigi da fice. To amma tun ma kafin ya gama maganar, 'yan adawa suka sa kafa suka shure ta yadda ya masu. Yayin da yake jawabi a fadar White House ji Asabar, Trump ya yi kiran da a ƙara yawan jami'an kula da shigi da fice zuwa 2,750 saboda matsalar shigi da ficin, a kuma samar da kuɗi $5 billion da kusan rabi saboda a kafa shingen ƙarfe na tsawon kilomita 370 akan iyakar Amurka da Mexico. Trump ya yi tayin sassauci kan wasu shirye-shirye da a baya gwamnatinsa ta nemi kawarwa, wato da shirin rangwanta ma bakin hauren da aka shigo da su tun suna ƙanana, wato daka, da kuma ɗaga ƙafa ma bakin hauren da suka zo daga Latin Amurka da kuma Afirka. Tuni shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi watsi da wannan tayin. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Siriya ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin ƙasar aikin 'yan ta'adda ne. Nan take dai babu wani bayani game da waɗanda abin ya rutsa da su a wannan fashewa ta safiyar yau dinan Lahadi a kudancin birnin Damashku. Kafar labarai ta Associated Press ta ce an rufe dukkanin hanyoyin da ke kaiwa ga wurin da fashewar ta auku. irin wannan fashewar ta taba kashe daruruwan mutane a wannan kasa ta gabar ta tsakiya mai fama da yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan 8 ana tafkawa to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC Hukumomi a kasar Pakistan sun tsare wasu jami'an tsaron da ke yaki da ta'addanci da dama a yau din Lahadi a cewar kafar labarai ta AP. Kamin na zuwa ne kwana guda bayan da jami'an tsaron suka harbe wasu ma'aura matasa da diyarsu da kuma wani mai abota da iyalin har lahira. A wani al'amarin da jami'an tsaron suka ce wai musayar wuta ce aka yi tsakaninsu da 'yan ISIS. Yan uwan waɗanda abin ya rutsa da su sun ce an harbe su ne babu gaira babu dalili a cewar wata jaridar Pakistan mai suna Dawn yan uwan waɗanda aka kashe din na zama makoki a Sahiwa kuma sun ki barin jami'an gwamnati su dau gawar wakin zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane a kalla 73 sanadiyar bindigar da wani bututun mai yayi jiya juma'a a yankin tsakiyar Mexico a cewar gwamnan jihar Hidalgo inda abun ya faru da yake bayani ma manema labarai jiya asabar gwamnan Hidalgo Umar Fayad ya kuma ce waɗanda suka ji raunuka sun kai 74 barayin da ke satar mai ne suka yi sanadin bulewa da kuma fashewar bututun man da ya biyo baya wato da fashewar da ta biyo baya a Tuhilpan na jihar ta Hidalgo a cewar jami'ai wani hoton bidiyo na nuna yadda man ke ta cillawa sama yayin da kuma mutane ke takwasa a bokatai da jarka da dai sauransu kafin fashewar ta uku An kammala mika takardun shaidar niyyar shiga zaben shugaban kasar Afghanistan a yau dinnan Lahadi yayin da shugaba Ashraf Ghani da mai masa mataimaki Abdullah Abdullah ke cikin yan takarar Ghani da Abdullah wanda aka nada a matsayin shugaban bangaren zartaswa a wata yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma bayan zaben shekara ta 2014 na cikin yan takara
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin mu kuma zamu fara ne daga Najeriya inda za ku ji cewa an kaddamar da wata kungiya da za ta taimaka wajen hana sha da kuma wayar da kan jama'a akan jabun magunguna a kasar. Ga wakilin mu Babangida Jibril da cikakken bayani.
Tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta kasa Pharmacist Ahmed Yakasai don da ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka
kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da musa bakin mu a yadda za a gyara irin waɗannan kundi
da ko ne illa miyagun kwayoyi ke da shi ga ƙasa
to miyagun kwayoyi ko kuma kasan abun guda biyu ne akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi dan mun hada da ma za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa yake lalata tattalin arzikin ƙasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwan duka ƙasa na cutuwa tun ma ba a ce kun yi a ƙasa ta yi asarar matasan ta ba so wannan babban al'amari ne
shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo ƙarshensa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibril yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda za ku ji cewa wata tawagar shugaban bankin musulunci na IDP mai cibiya a birnin Jidda yana gudanar da zagayen a wasu kasashen Afirka ta yamma cikin su har da jamhuriyar Niger inda bankin ya dauki nauyin wasu muhimman ayyukan ci gaban al'umma ga cikakken bayani daga Sulaimani Barma
Makasudin wannan zagaye na shugaban bankin IDB COVID Bandar Al-Hajjar a yankin Afirka ta Yamma da ake kira Transformer 2 shine ƙara ƙarfafa hulɗar aiki a tsakanin bankin da gwamnatocin wannan ƙasashe da yadda za su amfana da wani tsarin tallafin da ke mayar da hankali akan wasu muhimman ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda jami'i a sashen watsa labaran bankin na BID Muhammad Jamil Shehu ya bayyana
shugaban bankin rayi kasashen musulmi wato Islamic Development Bank yayi wani rangadi ne na musamman na kasashe uku na Afirka ta Yamma inda aka fara daga kasar Senegal inda aka je aka kaddamar da babban layi na jirgin kasa na lantarki na farko a wannan kasa wanda bankin shine ya bada gudunmawa mafi tsoka wajen gina wannan layin dogo sannan daga nan kuma muka wuce zuwa kasar Guinea inda shi ma anan aka saka hannu akan wani shiri na noman shinkafa na kasashe 10 da bankin ya fito da shi yanzu za a fara da kasashe 5 to daga cikin kasashe 5 din da su amfana daga wannan shiri akwai kasar Senegal da kasar Guinea da kuma kasar Niger anan kasar Niger alal misali ana sa ran idan an kammala wannan shiri sama da gidaje kusan 70 ne za su amfana da wannan tsari na noman shinkafa
a karkashin yarjejeniyoyin da suka cimma da hukumomin jamhuriyar Niger Bankin na Islamic Development Bank ya kaddamar da wasu ayyuka na musamman
akwai wata hanya daga tawa zuwa tabaram wadda tana daga cikin manyan hanyoyi da ake bukata a karasa su a wani a jamhuriyar Niger to shi ma muka je aka kaddamar da wannan hanya ita wannan hanya muhimmancin ta shine idan an kammala ta to waɗanda suke tafiya kamar daga Yamai zuwa Agadez tsawon tafiyar za ta ragu da kimanin kilomita 100 sannan akwai wata hanya da bankin yake jagorantar ginawa wacce za ta tawo daga Algeria zuwa ikon Najeriya to idan ta karasu za ta haɗu da wannan hanyar don haka wannan zai sauƙaƙa harkokin kasuwanci ta yadda mutum zai iya tasowa za a iya tafiya tun daga Algeria har zuwa cikin jamhuriyar Niger
gwamnatin ta Niger ta matukar nuna gamsuwa da manufofin da wannan banki ya sa gaba don ganin an samu ci gaba mai dorewa Hajiya Aishatu Bulama ita ce ministar fasalin kasar Niger
bankin Islamiya ta dauki niyya ne ta kama mu Niger don kawo tallafi ga talakawun wanda suke da niyyar yin wata sana'a amma babu hanya alhamdulillah aka ce hadda ta zo daidai da zaman
bankin na IDB bai manta da matasa ba a yayin wannan zagaye na turne da transformator dalili kenan aka shirya musu wata gasa wacce a ƙarshen ta aka zakulo waɗanda suka lakanci fasahar girka project irin na cigaban al'umma
sama da kashi 70 na matasan jamhuriyar Nijar suna ƙasa da shekara 25 in dai kana son ka gyara abin da ya shafi rayuwar ƙasa to dole ka mai da hankali a game da abin da ya shafi matasa ka dauki manyan ƙasashe kamar irin su Amurka daga cikin sirrin cigaban su shine matasa an ba su damammaki su fito da abubuwa na cigaban al'umma sai a ba su taimako sai su je su fara gudanarwa
Sule Ummuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimani Barma daga jamhuriyar Niger kuma bari mu sake komawa Najeriya inda za mu nufi jihar Kaduna a ranar Juma'a da ta wuce ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar APC a zabe mai zuwa yayi wani yakin neman zabe a jihar ta Kaduna. Inda yayi alƙawarin ci gaba da kwato kayayyakin da barayin gwamnati suka sace tare da kuma sai da su ga wakilin mu Isa Lawal Ikara da rahoton
babu wani abu sabo sai zan faɗi illa ina sanuwa cewa don Allah ku tuna lokacin da muka zo a halin da muka samu kasan nan kuma ina ni a halin da muke ciki kuma wani adalci akan kokarin da muka yi akan gyaran da muka yi alƙawari da abin da ya zo hannunmu mun ce babban abin da za mu ba ƙasarmu shine zama lafiya da wadata Boko Haram da suna rike da ƙananan hukumomi 17 a gabas maso arewa amma yanzu ba su rike da su ko ɗaya amma suna juye ma matasa kai especially 'yan mata su nade su da Najeriya su tura su masallatai da chat da kasuwa da tashar motoci shi ma Allah ya kawo saukin abin sannan azumin kaza Allah ya taimake mu ga muna sun yi kyau saboda haka mun yi kokari mun hangi neman wannan baiwa ta Allah mun gode je ba mu yi ta an sauko da kudin taki daga wajen 9,000 ya kawo 5,500 naira kuma a duk kowane karamar hukuma ake bukata za a same shi sannan kuma mun daina daukar kudinmu na waje mu zo shinkafa ina gode ma gwamnoni ballantana gwamnonin Lagos da Ogun da Kebbi da Sokoto da Kano da Jigawa sun yi kokari kware da gaske da Ibogi ana kawo shinkafa yanzu yawanci shinkafa duka Najeriya muke ci kuma mun ce za mu yaki da cin hanci da rashawa a wannan tsari na yanzu na siyasa yanzu abu ne mai wuya kun sani abin da na yi a da na kama manyan da lokacin ina cikin na kai su na tsare na sa bincike waɗanda aka samu sun ci amana aka kwashe mutane duk suka buɗa mu kunya asalin kansu duk sun rasu
talaka ka bar kuka hakuri arkancinka ka rike
madalla yanzu kuma ga ci gaban hirar da abokin aikinmu Aliyu Mustafa Sokoto yayi da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP a zabe mai zuwa Alhaji Atiku Abubakar
zaka iya yin wannan hukunci akan jihohin da ba su iya biyan ma'aikata albashi duk da cewa ana ba su kudaden
gwamnati to ai in an saka hukunci za su tsorata
amma zaka iya hukuntar da jihohi idan
zaka iya hukuntawa zamu iya cewa to kudin da kuke karba daga gwamnatin tarayya zamu ware abin da ya kamata ku ware na bada ilmi mu bada ilmi din ba tare da kuna ciki ba
na'am wani abu da ya jawo maganganu shine maganar da kana cewa zaka sai da kamfanin NPC na man fetur da Najeriya me yasa kai yake wannan shawara
abin da yasa nace haka yawancin corruption a Najeriya yana cikin
cin hanci
da rashawa yana
cikin taya ake amfani da shi wajen cin hanci da rashawa
warai da gaske domin kuma ka sani ma'aikata na gwamnati kwarai kuma na biyu ba gaskiya a cikin ma'aikatan kuma za mu fi amfana idan gwamnati tana da ma'ana tana da shares kawai a kamfani ba tare da cewa ita take gudanar da harkokin kamfani za mu fi amfana akan yanzu mu bar yadda gwamnati take abin don gwamnati tunda take managing NNPC asara muke kullum kowace shekara
amma idan fita hannun hukuma ya koma hannun yan kasuwa masu zaman kansu ba ka ganin abin zai fi lalacewa
ba zai lalace ba me yasa yan kasuwa sun fi mu samun riba a kasuwanci in gwamnati ke guda ina ruwan gwamnati da kasuwanci ba harkan gwamnati bane
kace kuma
yanzu nan America ina ruwan gwamnati da kasuwanci duk kasuwanci ba kamfanoni America bane suke haka mai a Nigeria akwai hannun gwamnati America a ciki
yawa ya zaka da maganar man na Nigeria tunda muna gane NPC kafin mu tafi an yi ta magana cewa za a gyara ko za a yi sababbin matatar mai har yanzu muna da matsalolin harkan matatacin mai
don ba su san abin da za su yi bane ba su hulɗa da 'yan kasuwa mu kuma lokacin da muke cikin gwamnati kusan kowane wata uku za mu zauna da manyan 'yan kasuwa mu tambaye su me za mu yi don mu ƙara bunƙasa kasuwanci don kana ƙara bunƙasa kasuwanci kana ƙara kawo arziki kuma kana ƙara kawo yawan ayyukan yi ga matasa da kuma mata to waɗannan tunda suka zo ma ba su taɓa cewa wannan kasuwa ba
bayan NPC akwai wasu kamfuna ko hukumomi na gwamnati da kake tunanin
ka sayar ai za mu ci gaba da sayar da me ake cewa
kamfanoni
kasan lokacin da muke office mun fara su ni na fara su to bayan mun bar office ba ci gaba ba don haka za mu ci
yanzu bayan NPC akwai ne da kake tunani wani babban kamfani ko hukuma da ke
suna nan da yawa kuwa kamar dauki misali ma'aikatar me ake cewa NPA mai ruwan gwamnati da wannan
to ta shigo da kaya da
ruwa duk duniya ba abin da gwamnati ke ciki shi yasa ma ba mu ci gaba
Aliyu Mustafa Sokoto ga shirinmu na gaba.
Ta
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake jagoranta. A cikin shirin Idan kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji ci gaban tattaunawa ta musamman game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Kwararru a fannin yaki da masu mu'amala da miyagun kwayoyi sun bayyana cewa lokacin zabe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen sa maye, musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zabe a wata mai zuwa, masu kula da al'amura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril, zai dora mana da wannan tambayar.
Dan kwayoyin nan sayan su ake, kuma matasan ana kukan ba su da aiki, na suke samun kuɗaɗen da suke saya, kuma ai kwayoyin nan suna da tsada kamar yanzu. Ai wato abin da ke faruwa shine shi mashayi ko dan kwayan nan, wato kwayar ta lalace malam Babangida. Yanda ni nake ce maka, ko menene idan dai har zai kauda hankalin matashi, ko menene matashi shan sa yake. Yau in baka misali, karancin abun ya da zaka fahimci mutum saboda tsabar dan maye ne. Yau ta koma hatta omo wannan da ake wanki, wanda yake dududu da naira 20 dinka zuwa 50 zaka samu wannan omo din, ko shi kada shi ake a ruwa sha ya bugar da kai. Yau Coca-Cola ce zaka je ka mika a baka wannan lakasera, ka dauki lakaseran nan ka zuba masa clean sabulun wanki, ka girgiza ta ka tace ya narke, ka sha maye zaka yi. Duk sun san wayannan, wasu sun koma yaushe aka gama shan, har yanzu fa ba a gama shan shi
to mata kan da gwamnati da ta dauka na hana shigowa da Tramadol din nan da su kodin da sauransu bai aiki ba kenan.
A ayi wato ita gwamnati yanzu a halin a matakin da take yi, kawai wannan dokoki da ta saka dan su rage ne, saboda Tramadol din yau da ke cikin kasan nan a Najeriya suna yawo ana amfani da su. Idan daga yau har zuwa karshen shekaran nan sabuwa da muka shiga, ba a saki shigo da wani Tramadol ba, wanda ke kasa ya ishe mu har zuwa Disamba saboda yawan sa. Amma yau da ta ce mata sa dokan ta tsayar, to wai ta fara ne, kamar makamai ne da ake cewa an kama. Waɗanda suke hannun 'yan ta'adda yau suna da yawa, wasu kuma 'yan ta'addan ma sun iya zama su yi makaman da kansu. Saboda haka in yau gwamnati ta daina shigo da makami gaba daya, zaman ta lafiya shine ta bi sauran waɗanda ke hannun mutane ta karba. Amma in ba wai ta karba ba, waɗanda ke waɗan cikin hannun mutane sun isa su yi mata barna. So Tramadol din da ke yau yawo a cikin kasan nan yau, da su kodin din da aka ce an hana, da duk wani kayan maye da aka ce an hana, waɗanda mutane suka ajiye a gidajensu da wajen ɓoyensu da sun sani, shi kadai ya isa. Kuma har a yanzu gwamnatin nan kokari take yi, su ma masu hukumomin da ke waɗannan suna yi, amma kuma kan mu manta, har yanzu a cikin su dai akwai bargurban.
To wannan da kaji bayanin da malamai suka yi, me zaka dora ana musamman da rawar da ƴan siyasa ke taka wajen zuga matasa shan kwayoyi domin yi musu banga?
To ai shi dan siyasan da ya lalace game da bangaren yara masu yi musu banga ya riga ya lalace, saboda wata irin siyasa ce suke yi ta a mutu ko a rai, kuma in ba ni ba din ba wani. To kaga in ba wannan son zuciyar suka cire ba a rayuwarsu, ya kasance ka cire rayuwar son zuciyar bata ƴaƴan mutane saboda sai ka zama wata tsiya, koko a'a sai an halaka ma wanda baka so a rayuwanka na duniya, shine kadai zai iya zama da mu lafiya. Su kuma matasa sai su karanta ta natsu. Me ta natsu? Duk dan siyasan da ya kira ka yace zo ga wannan haɗi, koko ungo wannan rike, kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza, sai ka ce to ina danka ko kananka, hada mu da shi mu tafi. Ba ta yiwa ka boye danka a kasar waje yana karatu, koko ka samu wani dan gatan kananka ka bude mai runtumin shago a babban kasuwar garin ku, ni ko ka bar ni ina yawo a titi da adda da wuka da gariyo koko da bindiga, ma ka ce in kashe wani ko wallahi an tawani. Kaga in irin wayannan abubuwa suna faruwa a kullum, to a koda yaushe matasan mu su ne abin tausayi. Su kuma ƴan siyasan nan abin da za su cire a rayuwarsu na tsura, sai su tsorace Allah. Duk abu abun da mutum zai yi a rayuwar shi na duniya ya sa Allah a gaba ya ji tsoron Allah ya gane ayyan nan da yake gurbata akwai lalake lalata musu rayuwa in babu fa duniya akwai kiyama ita ce gidan karshe wannan duk abun da ake yi gidan duniya ake yi muwa matabbatar kuma me aka shirya dan ta kaga ba shirye wani abu dan matabbata ba tunda an kai wani lokaci ka gurbata rayuwar ƴaƴan mutane ka lalata su sun kashe ma wani sun targada ka zubar da jini kawai ga wani wani abu ne wanda yake babban laifi ne ma addinin ka kowane irin addini mutum yake bale hata kai da an kashe mutum shi ko matashi duk abin da zai yi ya ji tsoron Allah ya gane cewa mutanen nan ba kaunar su suke yi ba mutanen nan ba son su suke yi ba in suna son ka su kirkiro ma da wani abu wanda za su yi maka a unguwan ku lokacin da aka ce ka fito kana saiwa nan nan su kirkiro maka da wani abu wanda zai taimake ka ya taimake kanka ya taimake jikan ka ya taimake ka har karshen rayuwa in kana ganin baka haihu bane ai za ka yi auren dan da tunanin auren ya zo ma mutum kuma mai rage sai maganar yaya daga maganar yaya sai maganar jikoki to kaga in haka ne ka gina rayuwarka da tsari mai kyau matashi yafi a gina maka rayuwa da tsarin banza na shayi-shayi da taro shishi da ƴan siyasa suke badawa ubangiji dai Allah sa ya wuce mana gaba
masu sauraro anan zamu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baban gida Jibril da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin ni Muhammad Hafiz Babalake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe inda ya ce al'ummar kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ku yi hakuri ku rungumi wannan sakamakon zaɓe da hukumar zaben kasar ku ta fitar domin kuwa ta haka ne kadai kasar ku za ta zauna lafiya kuma sai da zaman lafiya komai ke samuwa muna fatan Allah ya sa wannan shugaban ya zama alheri ga kasar taku baki daya sai sako daga Usaini Alhaji Umar Foreba Gashwa yace salam biyoye Hausa muna jajantawa al'ummar kasar Mexico sakamakon mummunar guguwar iskar gas wadda ta hallaka mutane da yawa wasu kuma suka jirkata muna fatan Allah ya kiyaye afkuwan hakan nan gaba kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
to a takeicen takaddamar zaben kasar Congo ta da tsanani da safiyar yau dinin Lahadi bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar Félix Tshisekedi ta yi watsi da zargin magudi a yayin da shi kuma wanda ya zo na biyu Martin Fayulu ya yi wuf ya ayyana kansa a matsayin abin da ya kira halattaccen shugaban kasa da ya tilo a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka shugaba Donald Trump ji a safar ya yi wa 'yan demokratayin sassauci a manufofinsa game da shiri da fici to amma tun ma kafin ya gama maganar 'yan adawa suka sa kafa suka shure ta yadda ya masu yayin da yake jawabi a fadar White House jiya Asabar Trump ya yi kiran da a ƙara yawan jami'an kula da shiri da fici da 2,750 gidan talabijin din gwamnatin Syria ya ce da alamar wata fashewar da ta auku a babban birnin kasar aikin yan ta'adda ne nan take dai babu wani bayani game da waɗanda abin ya rutsa da su a wannan fashewar ta safiyar yau dinnan Lahadi a kudancin birnin Damascus kafar labarai ta Associated Press ta ce an rufe dukkanin hanyoyin da ke kaiwa ga wurin da fashewar ta auku zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane akalla 73 sanadiyar bindigar da wani bututun mai yayi jiya jama'a a yankin tsakiyar Mexico a cewar gwamnatin jihar Hidalgo inda lamarin ya auku da yake bayani ma manema labarai jiya Asabar gwamnatin Hidalgo Umar Fayed ya kuma ce waɗanda suka ji raunuka sun kai 74
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Bonsa Tufa da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Nick ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya
La meilleure musique et les dernières nouvelles.